sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 60-25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kuma kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com o sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Juma'a 21 ga watan Disamba shekarar 2018. Zahra Amin Fage ce tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu a jamhuriyar Niger za ku ji cewa bayan shagulgulan bikin zindar sabuwa, al'ummar da magaran sun maida martani kan ayyukan da aka yi musu da kuma yadda za su yi da su. Kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Ƙungiyar mayakan Al-Shabab da ke ƙasar Somalia ta bayyana cewa ta ƙaddamar da wani harin soji kan wata ƙungiyar mai alaƙa da ISIS a Somalia. Bayanin na yau ɗin nan Juma'a, wanda kakakin ƙungiyar ta Al-Shabab Sheikh Ali Mahmud Rage ya karanta a gidan rediyon Andalus, ya ce harin wanda suka yi ma laƙabi da kawar da cuta, an kai shi ne da zummar kakkaɓe mayaƙa masu alaƙa da ISIS daga Somalia. Wannan tashin hankali tsakanin ƙungiyoyin ta'addancin masu gaba da juna ya fara kunno kai tun bayan ɓullar ƙungiya mai alaƙa da ISIS a Somalia a watan Oktoba na shekara 2015. Ƙungiyar ta ja daga a jihar Puntland ta arewa maso gabashin Somalia, inda ta shiga ɗaukar tsoffin mayaƙan Al-Shabab a matsayin mayaƙanta, kafin ta kuma shiga kai hare-hare da kashe-kashen gilla a sauran sansan ƙasar. Jiya Alhamis, sakataren harkokin tsaron ƙasa na Amurka Jim Mattis ya sanar da jama'a cewa zai yi murabus. Ya miƙa ma shugaban Amurka Donald Trump takardar ajiye aiki da kansa bayan wani zama da suka yi da rana a fadar White House. A cikin takardar barin aikinsa da ya bada, ya bayyana bambancin manufofi tsakaninsa da shugaban ƙasa, duk da bai yi amfani da sunan Trump ba. Ya yi nuni da muhimmancin ƙawayen Amurka da kuma tsarin amfani da ƙarfin sojin Amurka. Wannan na zuwa ne kwana guda bayan da Trump ya bayar da sanarwa cewa zai janye sojojin Amurka 2,000 daga Siriya, matakin da hedikwatar tsaron Amurka ta Pentagon ke adawa da shi. Bayan da a baya ya bugi kirji, ya ce zai ɗau alhakin tsaye da harkokin gwamnati idan Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka bata amince da kasafin kuɗi da ya tanaji dala biliyan 5 na shirinsa na gina katanga ba. Shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yanzu 'yan Democrat ke da ikon tsayar da aikin gwamnati. Majalisar Wakilai mai rinjayen 'yan Republicans ta amince da kasafin kuɗi na wucin gadi da ya haɗa da kuɗin gina katangar, kuma ana jiran 'yan majalisar dattawa su kaɗa kuri'a domin kauce ma yiwuwar tsaida ayyukan gwamnati ranar Juma'a. A yunkurinsa na ƙara yiwuwar kaɗa ƙuri'ar amincewa da kasafin kuɗi a Majalisar Dattawa, Trump ya gayyaci 'yan Majalisar Dattawa na Republican zuwa fadar White House yau Juma'a da safe domin tattaunawa akan harkokin tsaron iyaka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Afghanistan Na ƙoƙarin nuna rashin damuwa game da rahoton da ke cewa Amurka na shirin rage yawan sojojinta a ƙasar, gwamnatin ta Afghanistan na cewa jami'an tsaron Afghanistan na iya kare ƙasar ba tare da taimakon kowa ba. A cewar wasu jami'an gwamnatin Amurka a Washington, shugaban Amurka Donald Trump na duba yiwuwar janye kusan rabin sojojin waɗanda yawansu a Afghanistan ya kai kimanin 14,000. Sojojin Amurka na cikin rukunin sojojin NATO 20,000 waɗanda ba su shiga yaƙi, waɗanda asalin aikinsu shine koyar da dabarun yaƙi da kuma bayar da shawara ga sojojin Afghanistan a yaƙinsu da 'yan ta'addan Taliban masu alaƙa da ISIS.
To a gaida Amina Bahara Auna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da baki suka halarci shagulgulan bikin zindar sabuwa, suka koma garuruwansu, muhawara ce ta kaure ta ko ina inda jama'a suke ganin yadda aka yi sabgar bikin lafiya aka kare lafiya. Yayin da wasu ke yaba yadda garin ya samu canji, wasu na ganin da saura. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aika mana da rahoton.
Baki dai an yi shi lafiya, an kare lafiya ba tare da wata mushkila ko wata matsala ba, kamar yadda shugaban kwamitin zandar sabuwa Mansur Haji Duddu ya bayyana cikin godiya ga Damagarawa.
Sai mu Allah godiya da ya ba mu dama akai wannan salon lafiya. Mutanen Damagarawa Allah ya musu albarka sun hoto da fifi, musamman sun tare bayyana bakinmu a cikin tarihin zandar. Wannan harin ne aka muka karɓi shugabannin ƙasa haka guda hudu da namu aka dai babban babalaye ne. Zan ce rasko na wannan aiki za a yi shi Allah da lokaci. Abinda za mu ce shi da aikin da aka sa gaba wanda ya kamata a yi, saboda a yi sallah an yi su, shi ne za mu yi alfahari da shi.
Dukkan ayyukan da aka gudanar sun gamsar, sai dai mafi muhimmanci filin saukar jiragen sama da ya kwashi jirage fiye da yadda ya saba ɗauka a da.
Aikin da aka yi muhimmanci kamar filin jirgi. Cikin tarihi mun gani da farko mun karɓi kamar jirage kamar 12 lokaci guda a wasailin zuciya. Wannan babban abu ne sosai.
An ce akwai sauran ayyuka a cikin gari wanda za a yi da sa, kamar gyaran sauran hanyoyi na cikin garuruwa da kuma wasu abubuwa na kamar moriyar al'umma, su kamar ina magana su take.
Ku gagagare ku. Bari za mu gara suna kuma lokaci za yi kamar ga muku duka a za a ga muku program wanda ya kamar aikin duka da zai insha Allah.
Shi wannan hilin jirgi an kare da shi yana iya fara aiki ko kuma akwai wani sauran abu da ya mishi saura ganin cewa an maida shi na ƙasa da ƙasa?
Wannan kuma kuna da amsa, saboda kun gani shugabannin ƙasa duka wanda suka zo sun sauka. Shi kuma haka jirgi, hilin jirgi, jirgi ba yana da ƙasa da ƙasa ba na international. Jirgi bai da izini daga waje ya sauka cikin shi. Kuma shugaban kasa sai an bada izini musamman, maimakon gitin da yake mun gone ya fara aiki ne, kuma duka shugabannin kasan nan da kasashensu a Damagaran suka sauka, ba su bi ba tayin kenan. Dan na tabbata muku cewa ya fara aiki.
Su ma dai jama'ar gari sun yaba tare da yin alkawarin tattalawa.
Usman Kacalla, aiki ya kayatar. An ka fito daga yamma kusan ka ce ba Damagaran ba ce ka zo. Kira ina da zan yi kuma matasa suwa, Allah suwa, Annabi, wannan abin da aka yi dan mu aka yi ba dan wani aka yi ba. An suka lalata ma namu ne suka lalata, an kuma sun gyara shi Allah namu ne suka gyara.
Sunana Yusuf. Wannan aikin da aka zo aka mana gaskiya mu tattala shi, saboda yiwa kai ne aka mana nan zandar. Aka lissafa jihohi da yawa ba a yi ba aikin da aka yi a nan zandar.
Ya jami mana jabba. Ni dai wannan Damagaran sabuwa da aka mu, wallahi muna godiya. Abinda ba a taɓa mu ba an mu. Hanya sabuwa, hilin jirgi sabo, an mu titi ko ina. Ina kira Allah Ubangiji ya ba su ikon da za su musu ƙari. Da Allah sa mu mora. Yara, su yi hankali kar su lalata wannan aiki da aka mana.
Abdul Bashir, Damagaran an maida ta kaman ture. Tattali ɗaya ne za mu yi. Dan Allah, dan Annabi, a zo a haɗa kai. Kal a yi wani bambanci, kal a nuna warin fata. In an rabu da bambanci kenan a wannan abu, wata zanga-zanga, wani menene, wani a toya kwalta, mu wannan ba shi bane. Duk wanda ya toya kwalta mu yawa asara ƴan Damagaran.
Cewar shugaban kwamitin Mansur Haji Duddu, za su yi kokarin karasa sauran ayyukan da suka yi alkawari kamar gyaran gari da sauran hanyoyi. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nija.
To madalla yau kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai kafin mu bude layin mu mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar
baban kan mu dan Usman sai labiya alhaji mamu baban jiwa mai ban tsoro dan shehu
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 205 2655
To da wa muke magana? Barka dai da wa muke magana? Wa alaika salam.
Kuna tare da Abdulkas ko daga unguwar Wadata Tawa Jamhuriyar Niger.
To mallaka
ina da zan badawa bisa ga ranar da kasar mu Niger ta zama cikakken jamhuriya. Gaskiya mu alhamdulillah mun yi baba magabata na Jamhuriyar Niger inda sun kai tunani mai zurfi menene ya dace a cikin kasa shine domin a raya birane albarkacin wannan sallah. Gashi an yi tawo sakula, gashi an yi agadar sakuni, gashi an yi dosa tuga, an yi masu kwalliya, an yi nyala abun, gashi kuma an yi zandar sabuwa. Gaskiya mu mun jinjina mu shugaban kasar Niger Alhaji Muhammadu Isu. Ni muna kira ga ƴan kasar Niger da Allah da Annabi waɗanda ayyuka da aka yi mana na shugaban kasa a tattale su da kyau. Ya kamata kuma a ja hankali yara ɗalibai ƴan makaranta kada su zo su fasa waɗannan abubuwan shi da an kai mana kasar Niger. Muna fatan wa da an kai zandar sabuwa lahiya Allah shi gwada muna an yi ta ladiri.
To madalla Malam Abdu yanzu kuma daga Jamhuriyar Niger da wa muke magana?
Suna magana da Malam Murtala daga Jamhuriyar Niger.
To Malam Murtala muna jin ka.
Ra'ayina shi ne game da 'yan Najeriya sun yi ba General Buhari kuwa. To gaskiya wannan kuskure ne ba daidai ba ne. Yake Allah ya kyauta.
To Malam Murtala godiya miki. Yanzu kuma sai daga jihar
Suna Alhaji Suleiman Bidda.
To Alhaji Suleiman muna jin ka.
Eh wa sunana Alhaji Suleiman duk yana kira ku daga garin Bukur jihar Plateau.
To muna jin ka.
yawa na sun bada ra'ayi na ne akan abin da ƴan majalisa suka ma Muhammadu Buhari. Yawa muna nan muna jiran sa a gida insha Allah za su zo mu warama rama ma Muhammadu Buhari insha Allah rama ga musu cewa mu Muhammadu Buhari namu ne insha Allah muna nan muna jiran sa a nan gida ko wani da gidansa ya ga abin da yawa masa kuma muna tare da Babu Buhari ko mun abin da suka mun insha Allah Babu Buhari namu ne nagode Allah saka muku da alkhairi.
Oh, Alhaji Sulaiman godiya muke sai kuma daga jahar Kaduna da wa muke magana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam da wa muke magana.
Suna da Alhaji Musan Garo mai radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Musa.
To sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abubuwan da ya faru a majalisar ƙasa ta Najeriya wannan abu kunya ne abin takeici. Yan majalisa wanda muke kallon kune sanatoci wanda suke kune masu zartar da doka a ce har shugaban ƙasa nan ba ɗaya a Najeriya har kuna damar za ku riƙe masa ihu kuna bakwaso bakwaso wannan ba ƙaramin abin takeici bane. Kuma maganar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gaya wa ƴan majalisa ya gaya musu magana ta gaskiya da ya ce duniya tana nan tana kallon kuna wulaƙanta ƙasarku kuna wulaƙanta ƙasa kuna ciwo ƙasarku mutunci. To gaskiya wannan abin takeici ne a matsayinmu na matasan Najeriya ni shugaban masu kiran waya a gidan wannan rediyo. Na biyo waye mun yi Allah wadai da wannan al'amari kuma muna fatan Allah ka sa mutane za su amfani da Qur'an su domin canjo ɗan ƴan majalisa da suka yi wa.
To Alhaji Musa godiya muke yi sai kuma daga jahar Katsina da wa muke magana.
Sunana Alhaji Sufa Abdullahi.
To muna jin ka.
To ra'ayi na dai fatan Katsina Alhaji Musa Garo kuma abin da nake so in kara akan shi shine muna kira ga kwamitinan 'yan sanda na jihar Katsina a ƙara jajircewa wajen harkokin tsaro saboda kama-kaman da ake ta yi na mutane ana ansa kuɗaɗe. Gaskiya wannan matsala tana dama al'umma talakawa mutane ba kuɗi ba ce gare su ga halin kuma da ake ciki ya kamata a ƙara ƙoƙarin da ake a kan wanda ake yi ba a rena ba ana ƙoƙari da fatan Allah ya tashi lafiya.
To Alhaji Alƙali godiya muke yi. Har yanzu ne kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. To daga jihar Kogi da wa muke magana?
Ina magana da Hariri Sa'idu direban Dangote daga tudun Jikun Zaria.
To Malam Hariri muna jin ka.
Gaskiya ni ma ina goyon bayan kuma wannan mai sai da rediyo da rikoda abinda aka yi ma Buhari a majalisa a gaskiyar lamari abin kunya ne kuma ya kamata talakawan mu kowanne su wasu ƙuri'an su aji kar mutum ya baka kuɗi ya zaɓe zuwa gaba ya mawaye mutane irin abubuwan da suke irin wannan a zaɓi cancanta da adalci da duk wanda yake da kirki a zaɓe shi. Ina muku barka da wannan lokaci Allah ya sa ku tashi lafiya.
To godiya muke Malam Hariri sai kuma daga Kebbi da wa muke magana?
Assalamu alaikum suna na da Asabe mai fata ya wuri.
To Alhaji Malam ɗan Asabe muna jin ka.
To gaskiya ni yau ina so in yi Allah wadai da halin da ƴan majalisun suka ɗauka na yi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ihu a lokacin da ya zo a kaddamar da budget. Wannan ya nuna cewa mafi yawa daga cikinsu ƙuran Buhari suka zama shugabanni a Najeriya wanda ba su cancanta ba. Ina so in yi amfani da wannan dama ni kira ga 'yan Najeriya a zaɓe mai zuwa mu tsaya mu jajirce mu zaɓi mutanen kirki waɗanda za su je su wakilce mu su wakilci ƙasarmu ba su je su wakilci kansu ba. Kaga wannan abu da suka yi sun zama ma Najeriya da mutunci a idanun duniya a matsayinsu na shugabanni sun zo su cikin.
To godiya muke yi Malam ɗan Asabe sai kuma daga jihar Kaduna da wa muke magana?
To hajjiya barka da lasariya.
Yauwa barka dai.
Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala muna jin ka.
To hajjiya kun ga mun gwada wa cikin mutane duk muna jin maganganun da kowa ke faɗa albarkacin bakin shi kuma musamman ƙarshen satin na abin da suke mu shugaban ƙasa. To muna ƙara gaya mu su fadattawa ne su yanzu suna so abin da suke mu dinga koyi da su. In haka suke so mu abin da suke ni koyi da su ai an ce da na gaba ake gane zuwa kuma ɗabi'ar na gaban ka ake so kai koyi da shi. To idan suka zo neman ƙuri'a mu da kamfe mu ma za mu kwatanta musu abin da suka koyar da mu a majalisar nan mu musu insha Allah. Da fatan za ku tashi lafiya.
To godiya muke Malam Murtala sai kuma daga jihar Kebbi da wa muke magana?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum salam da wa muke magana?
kuna magana da Nasiru Mamman Report Area Zuru Kebbi State wanda aka fi sani da NNPC.
To Malam Nasir muna jin ka.
Wallahi na yau da tare da Allah abinda ƴan majalisa suka yi ba abu har ba mu ji daɗin shi ba. Kuma don haka muna nan muna jiran su. Muna nan da gudanar shi ba. Da kamata a ce ba mu Buhari irin ba Buhari da yake kokari yana kula kokari yana taimako talakawa.
Eh muna jin ka.
Idan koda ma a wannan ƙarni ne.
To. To yanzu kuma sai daga Bauchi jihar Bauchi. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Sama'il Sawa kafin ma daki ta amur hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To Malam Sama'il muna jin ka.
To alhamdulillah yau ranar Juma'a ranar fadar ra'ayi ne. Yau ra'ayi na shine ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari na jira shugaba mai adalci. Da yanzu mu dai ɗan APC ne da aka yi mana rashin adalci a jihar Bauchi. To amma mu dai mun zaɓi jam'iyyu kuma mun duba mutanen kirki ba na ba mu jam'iyya ba. Mutanen kirki za mu yi. Amma ina tabbatar masa mu mutanen jihar Bauchi ɗan APC manyanmu da yara suna maganar cewa an gama zaɓe na ji za a yi. To ya ji. Da shugaban hukumar zaɓe Farfesa Muhammad Yakubu da su duba Allah da girmansa. To mana adalci idan mun zaɓi shugabannin mu kar a mana maguɗi don ana ce an gama zaɓe kuma za mu fita mu yi dindindin mu kasa mu tsare mu raka mu jira.
To mun gode Malam Sama'ila sai kuma daga jihar Katsina da wa muke magana?
Assalamu alaikum sunana Bello Fabanda Zaka daga jihar Katsina Najeriya.
To muna jin ka Bello.
Alhamdulillah gaskiya ne kamar yadda naji sauran mabugawaya sun kira sun bayyana ra'ayinsu ni ma ra'ayina a yau ya danganta ne ga ƴan majalisa irin yadda suka yi ma shugaban ƙasar Najeriya wanda muke ga wannan bai daidai ba. Ba daidai ba ne a ce kamar majalisa tana yi ma shugaban ƙasa ihu shugaban ƙasa irin wannan wanda ƙasa ko kuma in ce duniya ta yarda da shi.
To godiya muke yi Malam Bello sai kuma daga jihar Kwara da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Dallo Garba ina Sokoto Najeriya mai bulawu daga nan Kwara. A gaskiya ina so in tsokaci dangane da irin yawan kashe-kashen jama'a da ake yi a nan Najeriya musamman ma kusan an kashe manyan harsoshi kusan guda uku da kuma irin talakawa da ake yi wa kashin gilla. To ya kamata gwamnatocinmu su ɗauki matakai akan wannan kashe-kashe. Mu haka kuma muna kira ga masu irin wannan kashe-kashe ya kamata su ji tsoron Allah su sani wa rayuwa guda ta kuma rai daɗi gare ta. Kuma duk wanda ya yi sanadiyar rasa rayuwar mutum ɗaya Allah zai masa hukunci tsakanin sa.
To godiya muke yi sai kuma daga jihar Sokoto da wa muke magana?
Alaikum.
Wa alaikum salam.
Bulan yaki. Mai magana Kabiru Abubakar Bulan yaki shagari local government Sokoto state tarayyar Najeriya.
To muna jin ka.
To ra'ayina yau akan kashe-kashen da aka yi wa sattin sojojin nan wanda yake har an kai ga kama waɗanda suka yi kisa kuma wai aka ba da belin su wanda yake ni abin yana tsananin da kai shin wai ita Najeriya da wani abin da ake shari'a da constitution koko dai da son rayuwa koko dai da alqur'ani idan mutum qur'ani ne idan mutum musulmi ne koko dai a ce wanda ya kashe mutum a ce wai an ba da belin ka ko an ɗauko lauyoyi wai su za su kare shi bisa ga an kashe shi mace a bi kadi a yi musu hukuncin da ya dace idan da constitution za a yi a yi musu hukuncin da ya dace idan kuma da qur'ani za a yi idan musulmi na a yi in kuma da bible za a yi idan kristoci na a yi amma sai ga son rayuwa kawai yake ake fama da shi a Najeriya. Da fatan za a duba wannan matsala waɗannan da suka kashe waɗannan sojojin ya kamata a yi musu hukuncin da ya dace da su. Na gode mai magana Kabiru Abubakar Bulan yaki shagari local government Sokoto state tarayyar Najeriya.
To madalla Malam Kabiru. Da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kanan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan na cewa ƙarfe 3 na yamma da minti 54. To yanzu sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Bayan kwashe sama da shekaru 8 ana takun saka kan matsalar samun shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Pikafoot yanzu dai an rantsar da samun shugaban da aka samu Saidu Bambanjoya wanda zai kwashe shekaru 4 yana gudanar da jagorancin hukumar Scott Sulemani masanin kwallon kafa ne na kasar ta Jamhuriyar Kamaru yace zuwan sabon shugaban zai kawo kyakkyawan ci gaba ga kasar har ma ga masu takaleda na kasar ta Jamhuriyar Kamaru
sabon shugaba da yazo a kungiyar kwallon kafan Kamaru abin ai godiya ne kuma ai alfahari don tsawon shekara wajen 8 da muke tafiya ba mu da shugaban kungiyar kwallon kafa na Kamaru zuwan shi nan zai kawo insu hanyoyi na tafita cikin matsalolin da muka shiga don an aka ce kungiya ba su da shugaba kun ba kungiya bane kuma shi sa kake ganin muke samu cikas a wani hada wasanni da wayansu komai kaga shekaran nan ma akwai club da za ta fita ta je ta representing Kamaru amma ba ta samu ta fita ba don akwai abubuwa da yawa da ya kawo cikas ba yi wasan kofin Kamaru da sauri ba ina gani Saidu Bambanjoya abu ne mai kyau a gurina don zai kawo wayansu abubuwa muka rasa ada ko kaga wasan kollon kafa a Kamaru da matasa ake to an dauki shekaru da yawa matasa bajin su ba wasan matasa amma yace farkon cin maburin shi shine ya ga a duk kasan Kamaru lungu da sako ana buga kwallo yara na buga kwallo kaga wannan abin alfahari ne abin jin dadi ne ni na ga zuwan shi abu ne mai mutuka wanda zai kama na hanya madaidaita
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Toma da la yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice Kungiyar mayakan al-Shabab dake kasar Somalia ta bayyana cewa ta kaddamar da wani harin soji kan wata kungiyar mai alaka da ISIS a Somalia Bayani na yau din nan Juma'a wanda kakakin kungiyar ta Al-Shabab Sheikh Ali Mahmud Rage ya karanta a gidan rediyon Andalus yace harin wanda suka yi malakabi da kawar da cuta an kai shi ne da zummar kakkabe mayaka masu alaka da ISIS daga Somalia Jiya Alhamis sakataren harkokin tsaro kasa na Amurka Jim Mattis ya sanar da jama'a cewa zai yi murabus ya mika wa shugaban Amurka Donald Trump takardar ajiye aiki da kansa bayan wani zama da suka yi da rana a fadar White House bayan da a baya ya buga kirji ya ce zai dau alhakin tsaye da harkokin gwamnati idan majalisar dokokin tarayyar Amurka bata amince da kasafin kuɗi da yana da ya tanaji dala biliyan 5 na shirin sa na gina katanga ba shugaban Amurka Trump yau Juma'a ya rubuta a shafin sa na Twitter cewa yanzu ɗan Democrats ke da ikon tsayar da aikin gwamnati Gwamnatin Afghanistan na kokarin nuna rashin damuwa game da rahoto dake cewa Amurka na shirin rage yawan sojojinta a kasar Gwamnatin ta Afghanistan na cewa jami'an tsaron Afghanistan na iya kare kasar ba tare da taimakon kowa ba.
Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Creations da ta hada shirin ta bada umarni da injiniyan mu na yau Kit Holmes Zara Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya